Wannan mummunan al'amari da ya rutsa da fararen kula ya wakana ne a ranar Litinin din da ta gabata, a yayin da waɗannan bayan Allah suka fito daga cin kasuwar garin Banu Bangu akan hanyar su ta komawa gida shi na godar da dare dai. Fataken waɗanda ke lode a cikin wasu motocin jigila biyu sun fada tarkon 'yan bindigar da suka kafa shinge akan hanya, inda suka rika karkashe su da guda-guda, kamar yadda kakakin gwamnatin Nijar Abdulrahman Zakariya ya bayyana a wannan sanarwa. Sanarwar ta ce akalla mutane 58 ne suka halaka sakamakon aika-aikar ta 'yan bindigar da kawo yanzu ba a tantance ko suwaye ba, sannan sun kona motoci biyu da rumbu da dama na cimaka kafin su arce da motoci biyu. A cewar gwamnatin ta Nijar, ta kara tsaurara matakan tsaro kuma tuni aka kaddamar da bincike domin gano waɗanda suka tafka wannan ta'asa don ganin an gurfanar da su a gaban kuliya. Domin nuna juyayi akan wannan rashi, hukumomin Nijar sun ayyana zaman makoki na kwanaki 3 a fadin wannan kasa daga yau Laraba 17 ga watan Maris, inda za a sassauta tutocin kasar a tsawon waɗannan kwanaki da nufin karrama waɗannan mamata. Wannan shine karo na biyu da 'yan bindiga ke hallaka fararen kula a yankin Talabiri a kasa da wata 3, domin ko a ranar 2 ga watan Janairun da ya gabata 'yan bindiga sun hallaka fararen kula kimanin 100 a ƙauyukan Zarum Dare da Cambangu da ke gundumar Wallam a yankin Talabiri, duk ko da cewa yana daga cikin yankunan da ke karkashin dokar saɓaci. Ba idan sojojin gida da na waje da aka girke akan iyakokin kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso da sunan yaƙi da ta'addanci. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.